تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما. اللهم لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان وارزقنا صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Na godiya ga Allah madaukaki da ya ba mu ikon haduwa a darasinmu na Ramadan Mubarak. Alhamdulillah, a yau muna ɗaya ga watan Ramadan shekara 1447 ga hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda ya dace da 18 ga watan biyu shekara 2026, lokacin insha Allah a zaharin 12:27 La'asar ƙarfe 4 saura minti 17, magariba ƙarfe 6:15, isha'i ƙarfe 7:27, alfijir ƙarfe 5:18. Gobe zai rage minti 1 insha Allah, ya zamanto 17. Fitowar rana kuma ƙarfe 6:28. To alhamdulillah, bayan ka godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma mu ƙara gode masa akan wannan ni'ima na rizkar da mu ga watan Ramadan. Watan Ramadan sanin kowane musulmi ne, wato wata ne wanda yake Allah madaukaki ya farlanta mana azumtansa a cikin nusus na Al-Qur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam. A'ayin Al-Qur'ani Allah madaukakin sarki yace, ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Yace ayyaman ma'dudat, kuma a jan kasa kadan kuma yace shahrur ramadana alladhi unzila fihi al-qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatan min al-huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى التي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. wannan ayoyi guda biyu Allah madaukaki yana nuna mana wato an farlanta mana azumtan wannan wata na Ramadan. Kenan yin azumi a wajen musulmi ba zabi bane, a'a doka ne, umarni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. A ayar farko Allah madaukake ce, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa, an wajabta muku azumi na wannan wata mai albarka na Ramadan, kamar yadda aka wajabta alumun da suka shuɗe gabaninku. Sai Allah ya ce, kwanaki ne ki dagaggo, ba da yawa ba ne, ayyaman ma'dudat. Ka ci abinci wata 11, sai na 12 aka ce kai azumi, kaga anan sai ka gode wa Allah. Idan Allah ya ga dama sai ya shar'anta mana azumin wata 6, wata 6 ne zaka ci abinci, wata 6 ne zaka yi azumi, in ba ka so ka bari a nan sai ya bayyana, shikenan alfijir ya keto a kame, sannan ku kai azumi ku cika har zuwa dare, ma'ana zuwa faduwar rana. Wannan shine lokacin azumi. Wannan a cikin wato wannan shar'antawa Allah madaukaki an komai ana son wasatiyya. Duk abinda muka rage daga wasatiyya akwai matsala, in aka wuce wasatiyyan nan ma akwai matsala. Saboda haka idan wajen ci ko sha ko sauransu zaka zo ka zama wasat, kar ka yi ci ka zama kana ci da yawa kullun, kar ka zama to baka ci. Gashi yayi bayani ma sun tabbatar cewa wato yin azumi akwai samun lafiya ga mai azumi daga cututtuka. Akwai wasu cuta in kana ci kana sha ne za su yi ƙarfi, amma in ka rage ci din su wannan cutan za su narke su zama babu. Yau da gobe sai kaga cutar ta zama babu, ka neme ta ka rasa ta. Me ya warkar da ita? Takaita ci da sha da kake yi. Abinda kake ci da sha din nan suna ƙarawa cutan wato armashi, cutan ya bunƙasa. Sannan ci da sha din nan rage shi din, cikinka zai samu hutu. Cikin ɗan adam akwai injina da Allah ya tsara, mu ne ban ma ji ban ma gani, ba da electric suke amfani ba, ba batir suke nema ba, ba canza baki mai ake nema ba, amma duk abin da ka zuba sai su yi aiki hanyar ruwa daban hanyar abinci daban in hanyar iska daban duk za su je wannan tacewa da za su yi su narkar a tace mai amfani din a rike mai amfani ma ba duk mai amfani bane za a rike maka don tayo ka ci abin da amfanin sa din yana da yawa in an rike zai cutar da kai sai a dauki gurgurdun bukata duk sauran ya zama fadalat yazo ya fita ta wajen hanyar wato da Allah ya shar'anta fito da su to nan zaka samu lafiya a jikinka da yawa mutane da za su tambaye kawunan su za su ga cewa lokacin da suke azumi sun fi samun lafiya da rashin nauyin jiki fiye da lokacin da suke ba sa azumi suna ci da sha sannan kuma wannan a lafiyance kenan kuma hadisi ya tabbata annabi alaihi salatu wassalam yace sumu tasihhu ku yi azumi ku samu lafiya kana azumi zaka samu ƙarin lafiya kuma ga abin da zaka samu na dimbin lada a wajen Allah subhanahu wataala dalilin azumin da kake yi na farko dai farilla ne rukuni na addinin ka game da muka gabatar sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayani a hadisin sa a cikin rukunin musulunci guda biyar ya sa azumin wata ramadan musulmai a duniya kabba lokacin da aka ce azumi ya sauka akan al'umma babu wanda azumi zai sauka akan shi kwata kwata sai mai larura wannan ma shi ba cewa an ya sauka ba yana da badal na azumi misalin waɗanda ba su da lafiya rashin lafiyar da ba a tsammanin warkewa muna ta bayani kullun da yawa yanzu ma sun fara tambaya mutum ramadana ya zo sai ya ce to gashi yanzu ba ni da lafiya ba zan iya in yi azumi ba shin zan ciyar a'a ba yanzu ne ana kake maganar ciyarwa ba ciyarwa zai zama wajibi ne ga wanda gaba ɗaya a rayuwarsa ba zai iya yi azumi ba irin ciwon ba zai bar shi ya ci ba zai bar shi ya yi azumi ba kai ciwon ba zai bar shi ya rike bakinsa har zuwa faduwar rana ba to irin wannan yin azumi zai zama cutarwa gare su addinin musulunci kuma bai bukatar cutar da mu to a wannan lokacin idan masana likitoci amintattu suka yi bayanin mutumin nan ba zai yi azumi ba to nan ne zai ci abinci to shikenan in ya ci abinci me zai yi to ciyarwa zai dinga yi ga duk ranar da aka yi azumi amma kai dai yau ne ba ka da lafiya ko kuma ba ra ba kai ba bana ma gashi ba kai ba kai hakuri ka nemi magani idan Allah ya baka lafiya sai ka rama amma an fidda tsammani daga ra'ayi abin da samun lafiya sai a ciyar ko kuma mutum ya mutu bai samu ya biya ba shikenan sai a ciyar masa idan har bai samu daman da zai rama ba to wannan shine badal din to a wannan lokacin Allah madaukake shar'anta mana mu yi wannan azumi yin azumin nan wato zai kusantar da mu ga Allah subhanahu wataala domin hadisi al-qudsi Allah subhanahu wataala yana cewa wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi bawo bai taba samun kusanta gare ni ba da wani abu kamar ya aikata abin da na farlanta masa in kana so Allah ya yarda da kai kai sallah in kana so Allah ya yarda da kai kai tauhidi kai shahada in kalmar shahada kana mai nisantar da kanka daga shirka zuwa tauhidi sannan idan kana so Allah ya yarda da kai kai sallah akan lokutan su in kana so Allah ya yarda da kai kai azumin ramadan in Allah yana so kana so ya yarda da kai kai aikin haji in Allah kana so ya yarda da kai ka bi iyayenka in kana so ya yarda da kai ka nisanci haram wannan shine wa mataqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alayhi babu abinda zaka yi kana ka samu yardan Allah kamar sauke farilla to idan ka gama sauke farillo da aka shar'anta da matan da farillan ba yawa ne da su ba sai Allah ya bude mana kofar nafilfilu na neman karin kusanci gare shi sai ya ce wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawa ba zai gushe ba yana samun kusanci gare ni da nafilfilu har in so shi inji Allah to wannan nafilfilu sai kaga Allah ya bude kofar nafilfilu ba su da iyaka to yayin da muke azumin nan na Ramadan wato bayan mun samu lafiya na jiki ga lafiya na ruhi kusantar da mu ga Allah wato zai kara mana tsoron Allah shi yasa yace la'allakum tattaqun a ayan azumi wato don ku samu tsoron Allah ku samu takawa idan mutum ya rage ci da sha din zai samu nutsuwa a hankalinsa tunaninsa zai tattaru wuri guda gajiyansa na aikin abinci zai rage da sai kaga yayi tunani a cikin ayoyin Allah kuma yana karatun alqur'ani a cikin watan ramadan ga azumi ga shaydano an daure su ba sa iya yin abin da suke yi a wasu lokuta daurin shaydano zaka ji wasu mutane in wani yayi wani abin da ba da sai a ce ya kai dai kai ne shaydanin kanka tunda yanzu babu shaydani a hadisi bai ce mana babu shaydani ba anan yace sufidat maradatul jin marada sune masu tsaurin kai afarid za a daure su ba sa iya cimma abin da suke cimma sannan sauran kananan shaydanun ma su ma ba za su yi yin abin da suke a wani lokacin ba don shaydan ba zai iya tunkaranka kai a zaman ka na dan adam saboda Allah ya baka daraja yazo yace maka ka bata ka bar hanya ko yazo yace bari ya mare ka shedan bai iya bai isa ba sai dai baka da azkar to shedan ta ina zai biyo inna shaytana yajri min ibni adam majrad dam yana gudana ne a magudanan jini to idan ka yi azumi sai kaga hanyar wato gudanan jinin zai matse saboda ka dauki lokaci baka ci ba ka dauki lokaci baka sha ba yinwa da kishir wannan sai su matse hanyoyin gudanan jinin sai kaga shedan zai bai samu gudanan jikin dan adam yadda yake so ba kamar fabi ne na ruwa idan ledoji suka shiga tsumma ya shiga wani datti ya shiga tun ruwa yana zuwa fu da karfi idan akwai datti a ciki akwai wani abu a ciki ko kuma wani wurin ya lotse yanzu zaka ga da yawa margidanta da suke da bishiyoyi itatuwa a gidansu zaka ga fabi na pompo musamman fabi na robobin nan sai kaga abin nan saiwar bishiyar sai ta girma ta girma ta je ta matse fabi din sai kaga ruwa yana zuwa amma kadan kadan this karshe mai ki zuwa ai ta bincike amma idan ka tona sai kaga layin ya matse me yasa ya matse saboda wannan bishiyar to wannan misali muka bayar yadda gudun ruwa in ba a matse ba da an matse to haka gudun jini a jikin dan adam idan mutum yana azumi wannan hanyoyin to shedan ba zai samu yayi flowing yadda yake so ya gudu ba to wannan ma wani nau'i ne na takura musu kai ka samu daman bautawa Allah a cikin ayyuka na alkhairi sannan Allah ya bude mana kofar aljanna ya rufe kofar wuta kamar yadda hadisi ya tabbata idan ran Ramadana ya tabbata wato na farko Allah zai bude dukkan kofofin aljanna guda 8 yayi wa aljanna kulliya ya kara mata ado a kyawunta din nan kullun Allah yana kara mata ado yana cewa bayina ya kusa su zo su shige ki hakan nan wuta an rufe kofofin duka wannan me ake cewa anan kenan a hadisi kuma ga lafazin ma yazo ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash sharri aqsir ya kai mai son alkhairi kazo lokaci yayi lokaci yayi da zaka nemi alkhairi tunda gashi an bude kofar aljanna an rufe kofar wuta an daure masu tsaurin kai na shedanu Allah ya saukar da rahamarsa yanzu zaka ji natsuwa a ranka fiye da yadda kake ji ajiya gashi kwana ɗaya ne bai kai awa 24 ba amma kowane musulmi zai ji cewa eh akwai canji natsuwa da kwanciyar hankali da kake da shi saboda albarka da rahama da Allah yake saukarwa to me kake tsammani da daren Lailatul Qadr ko goma na karshe idan ka shiga saboda haka azumi yana kusantar da mu ga Allah ta irin waɗannan hanyoyin sannan kuma idan muna azumi ga hanyoyi wanda zai nuna mana daidaituwa da ƴan uwanmu daga cikin hikimomin yanzu masu kuɗi masu mulki masu wadata waɗanda suke da abubuwa ba za su ji irin wahalar da sauran bayin Allah suke ji ba a rayuwarsu amma yayin da suke azumi sai ku ga waɗannan ma suna azumi kai ma kana azumi a da zaka dauki girkin ka mai kyawu ka zo ka zauna a kujera laborori suna aiki kana kallon su baka jin yunwa ko kishirwa ka ga ruwanka roba kusa da kai ga shayinka kusa da kai kawai dai su suna aiki kana ganin suna aiki kana biyan su to a lokacin da kake azumi kai ma baka zo da flaxin ba kana jin yunwa kana jin kishirwa can sha biyu karfe 1 sai ga kaka tana she kana jin yunwa fa wai ina azumi to wayannan laborori ma suna azumi suna diban buhun siminti su je su sauke suna diban bulo su je su sauke eh wannan suna shara masu shara akan titi su ma suna azumi direbobi da suke tuke su ma suna azumi masu saran itace su ma suna azumi wasu ma ba su da karfin aikin kuma ba su da kudin da za su ci abincin sahur ko na bude baki su ma suna azumi to wannan zai sa kai da kake da wadata ka yunkura ka taimaka musu ka ji cewa ƴan uwanka ne daidai kuke kaga wannan zai bada dama mutum ya bude aljihunsa saboda haka akwai bukatar mutum ya nemi kusanci zuwa ga Allah da irin wannan aiki na alkhairi kada kuma mu manta Ramadan wata ne na alqur'ani shi yasa zaka ga malamai sun koma ga karatun alqur'ani tarjumar alqur'ani saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin watan Ramadan Jibril yana zuwa yudarisu alqur'ani kamar yadda hadisin Aisha ya nuna in malaika Jibril yana zuwa suna karatun alqur'ani idan ce mudarasa kana karatu ina sauraro ina karatu kana sauraro haka suke tabadulin karatu tare da manzo sallallahu alaihi wasallam to ana so mutum ya kuma yadda hankalinsa ga karatun alqur'ani karatu fahimta aiki tabbakawa ba wai ka karanta zurr yau na sake qur'ani sau kaza na sake qur'ani sau kaza kanka yana rawa ba wannan bane idan kana karatun alqur'ani ya zama qira'a ce ta da akwai tadabburi Allah madaukaki ya kwadaitar da mu akan tadabburi afala yatadabbaruna alqur'ana ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Shin mutane ba su yi tadabburin alqur'ani ba, su lura da shi wajen karatunsa, wajen fahimtar ma'anansa, wajen hikimomi da Allah ke saukarwa ciki da kuma tabbaka wajen aiki. Ai da qur'ani nan ba daga Allah bane da an samu sabani da yawa a ciki. Qur'ani babu sabani, qur'anan arabiyyan ghayra dhi iwaj. Allah ya saukar da shi tun daga lokacin da aka saukar. Ya za a yi in ba gaskiya ba a zauna shekara sama da 1400 a kuma lokacin da ba wai duk duniya ne suka yadda da littafin zamu yi aiki ba, inda a ce duk duniya baki ɗaya ne za a ce to ai don kun hadu ne Qur'ani ya kasa samun sabani. To amma duk da sabanin da ake da shi, wani yau zai zo ya shiga media ya dauki Qur'ani ya yaga ya yaga ya yaga don haushinsa, yana so ya ga ƙarshen Al-Qur'ani bai samu ya gani ba. To yana irin wannan, wani zai taka da kafansa, wani zai tara ya kona da wuta. Duk wani abu na neman wulakanta Al-Qur'ani ko neman tunzura musulmai ana yi, Qur'ani yana nan yana shiru yana kallon su. Shi dai ba zai gushe ba sai lokacin da Allah ya so ya daga kayansa. To wannan zai kara mai imani imani cewa wannan littafin daga Allah ne. Wanda ma bai da imani shi ma yayi tunani ya gane wannan littafin ba aikin mutum bane, daga Allah yake. To ana buƙatan a yi irin wannan tadabburi, ana buƙatan a mayar da hankali wajen karatun Al-Qur'ani. Kuma gurgurdan abinda mutum ya iya, kar wani ya ce ai ni ban iya daga Al-Qur'ani ba sai amma ko sabbi ko alam tara zuwa nasi, ko kuma wani ya ce ma shi qulhu da falaki da nasi ne kawai ya iya. A'a, ko me ka karanta, ko me ka iya, ko fatihatul kitabi ne kadai ka iya, ka karanta kana nanatawa, ka karanta kana nanatawa. Wannan zai ƙara maka himma nan gaba, ka ƙara kuma ka zo fiye da inda ka tsaya. Kuma a wannan watan, wato wajen ciyarwa, mun yi magana a ciyar da bayin Allah waɗanda ba su da shi, sannan kuma a yafe wa juna a wannan watan. Wata Ramadana wata ne na neman yafiya, mu nemi yafiya a wajen junanmu. Waɗanda suka yi mana laifi mu yafe musu, mu kuma mun yi laifi mu nemi yafiya. Ya zamanto dukkanmu za mu samu rahmar Allah baki ɗaya, domin idan mutum yana da gaba da wani a watan Ramadan, Allah zai gafarta wa sauran da ba su da gaba tsakaninsu. Amma ku da kuke da gaba da juna, Allah zai ce wannan a jinkirta nasu sai sun yi sulhu tsakaninsu kafin a yafe musu. Saboda haka waɗannan abubuwa guda uku ne muke nema a duk wani abin da muke yi. Na farko dai, wato Allah ya gafarta mana zunubanmu, ya kare mu daga azabarsa. Na biyu, ya ba mu rahmarsa ta aljanna. Na uku kuma, ya biya mana bukatunmu da muke nema na nan duniya. Ba shikenan ba rayuwar gaba ɗaya. A duniya ka zamanto ka kubuta, baka da matsalar rayuwa, baka da kuncin rayuwa, kana samun daman bautawa Allah ka cikin kwanciyar hankali. Sannan a lahira kuma a ce ka kubuta daga azaba, ka shiga aljanna. Wannan shine rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar. Wannan shine. To a cikin Ramadan, malamai tuntuni suna ce mana Ramadan makaranta ce, Ramadan madrasa. Ramadan makaranta ne wanda mutane za su shiga su koyi darussa. A wannan darussan, wato za mu gyara halayenmu, ɗabi'unmu da sauransu. To wannan makaranta na Ramadan gashi yau mun shige shi. To lalle ne fa duk wanda ya shiga makaranta ya tabbatar cewa ya natsu, ya koyi darasi. Bayan darasin kuma ka zo ka ƙarshen lokaci ka dinga tambayan kanka, tunda ba jarrabawa ne za a je ka a ce maka me ka koya cikin azumi ba. To na so in taɓa wasu niqat na muhimman abubuwa da ya kamata mu mayar da hankali a rayuwarmu. A wannan karin na ɗauki maudu'i na wato as-sabr, haƙuri. Haƙuri, duk wanda kace masa haƙuri dai shine ma'ana ka danne kanka, ka bar wani abu da kake so ka yi, ko ka yi wani abu da baka so ka yi. To amma haƙuri makaranta ce, sai ka koya wa kanka. Wasu ɗin Allah bai yi su da haƙuri ba. Saboda haka, wato ma'ana Allah bai su da haƙuri ba wai Allah ya haramta musu ba, a ba su tashi da ɗabi'ar haƙuri ba. Don haƙuri akan koya ne tun daga kana yaro. Akwai buƙatar iyayen su tarbiyyantar da ƴaƴansu akan haƙuri. Yayin da wani ya ɓata maka rai, yara biyu za su yi faɗa, domin muna so mu zama masu haƙuri tun suna ƙanana. Wannan yayi wannan, wannan wanda ya laifi a nuna masa laifinsa, wanda aka yi masa kai haƙuri. In kai haƙuri, Allah zai saka maka. Kai haƙuri, in kai haƙuri, Allah zai ɗaukaka darajanka. Kai haƙuri, Allah yana son haƙuri, Allah bai ya son fishi. To a haka yara sai su tashi da ruhin wato jin haƙuri. Kullum idan malama suna ta'arifin haƙuri shine wato ko dai mutum ya kame kansa daga abinda yake so yayi ko ya daura kansa zuwa ga abinda bai so yayi. Abu ne mara kyau kana so kai amma kuma Allah bai ya so. Annabi alaihi salatu wassalam ya hana. To anan ka yi hakuri ma'ana ka rike kanka ka danne zuciyarka kar ka je ka aiwatar da wannan bukatarka. Sannan kuma hakuri akan bin Allah shine ka yi hakuri. Akwai abin da ibada ce Allah ya shar'anta, Allah ya neman mu yi, amma kuma kai a hakan kana jin nauyin jiki, kana jin kasala, kana jin baka so kai. Kai hakuri ka danne zuciyarka ka zo ka aikata wannan abin da Allah yake so, Annabi yake so. Shi yasa malamai suke cewa wato hakuri da godiya su ne cikakken ni'ima. Imani cikakkensa shine rabin hakuri, rabin kuma godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ajaban li amril mu'min, mu'mini lamarinsa yana da ban mamaki. Yace inna amrahu kulluhu lahu khair, dukkan lamarinsa alkhairi ne gare shi. Sai yace walaysa dhaaka li ahadin illa lil mu'min, ba wanda zai samu wannan sai mai imani. Wani irin lamari ne mai ban mamaki na mu'mini? Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace in asabathu sarra shakara fakana khairan la, wa in asabathu darra sabara fakana khairan la. In alkhairi ya same shi zai gode wa Allah. Yanzu alkhairi Ramadan ya zo, muna cewa alhamdulillah da Allah ya riskar da mu ga wannan wata mai albarka. Kuma malamai suna cewa, musamman Yahya ibn Sharaf yana cewa Nawawi rahimahullah yace ana so ga duk wanda Allah ya jaddada masa ni'ima ko Allah ya kawar da wata musiba daga gare shi yayi sajada domin godiya ga Allah, ko kuma yayi wa Allah yabo da kirari don ya nuna godiyarsa na samar da wannan alkhairi ko na kawar da wannan musiba ko sharri. To mun shiga Ramadan, lokaci ne na mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan alkhairin da ya bamu. Sai ya ce wa in asabatu darra sabara fakana khairan la, in abu mara dadi ne ya same shi zai yi hakuri, kuma wannan shine alkhairi gare shi. To muna magana akan hakuri haka, amma yayin da muka zo ga kawunan mu daidaikun mu, shin muna da hakuri a cikin mu'amalar mu? Yayin da miji yana tare da iyalinsa, shin kuna hakuri da junanku? Kai a zamanka na miji, matarka takan yi abubuwa na bata maka, ko da ganganci, ko da kuskure, ko don ramako na abin da kai mata, shin kana iya ka danne zuciyarka kai hakuri? Kace in kai namiji ne ka sake ni, kai shiru ka kame bakinka don kar saki ya fita? Ko kuma dai kawai don an ce in kai namiji ne ka sake ni shikenan, ka in kin isa ki kawo takarda mana? Sai ta je ta dauko takarda da bayaro, sai ka rubuta ka ce ka saka, waye asara? Kai ne. Saboda haka ka zama kana da danne zuciya. Ke a zamanki na uwa, ko kuma in ce na uwar daki ko mai gida, or gida, to a zamanki na mace, zai yi mijinki yayi miki abubuwa na musgunawa, na bata miki rai, cin mutunci, indai abun ba ya je ga haddin da zai taba lafiyanki ko haddin da wato zai taba addininki ba, indai abu ne wanda na maganganu ne ko na rashin yin wani abin da kike so a yi ko na yin abin da baki so a yi, ki danne zuciyanki ki hakuri. Hakurin nan zai kai ki ga nasara. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba taba baiwa mutum kyauta irin hakuri ba, kuma uti ahadun ata'an khairan wa awsa min as-sabr. Haka zamanka da ƴaƴanka, ƴaƴa kai ne ka aure, ya tuma su ka haife su, ka kula da lafiyansu, ka ba su makaranta kai, amma a cikin ƴaƴa sai kaga wani dan zai zo yace kai baba baka iya ba, kai baba kana zalunta na, kai baba baka kyauta min ba, kai baba kana fifita wasu akai na, ka ba wa yayana kaza, ka kai wane makka, ka kai wane ina, ka yi wa wane kaza, ni ba kai mun ba. Dan zai faɗi haka. To a zamanka na uba sai ka duba, idan ka shiga haƙƙinsa ne da gaske, to tun yanzu a duniya ka tashi kai abin da zaka fita. Kada ka ce yaro ne bai da kunya ko bai da albarka, a'a, kai hakuri ka danne zuciya, ka bincika, in ka bar hanya ka gyara. Domin in ka ce zaka dage tunda kai ne ka haife shi ka ci gaba da yi, alhali kuma ka zalunce shi, to in ka tsaya gaban Allah fa wannan zaluncin sai an cire. Saboda haka dole ka lura da wannan janibin. Haka kuma ƴaƴa tare da iyayenku, zai yi babanka a cikin ƴaƴa kamar kai ne ya tsana kake gani, kamar kai ne ba a maka abin da kake so. Ta yi don wasu dalilai ne da ke bayyana daga halinka. Wasu iyaye suna rashin kyautatawa ga ƴaƴa saboda halin ƴaƴan wani lokacin. To amma idan kaga cewa duk abin da ake so kai kai, baka taba saba mahaifinka ba, amma shi ya tsane ka, yana faruwa. Ba zai yi a ce uba ya so ƴaƴansa duka so bai daya ba, sai dai yayi adalci tsakanin su kamar da shari'a ta nema. Zuciyar dan adam takan so wasu abubuwa, wani lokacin da dalili, wani lokacin ba dalili, wani lokacin ma a zalunce suke son abin. Yayin da zaka ga ƴaƴan da suka kame kansu suna biyayya, su ne mutum zai tsana, sai ga wani mashayi daga cikinsu ko wanda baya ma sallah cikinsu, sai ga zuciyar uba ta kama wannan ko zuciyar uwa ta kama wannan. Yana faruwa. To amma ba wannan ba. A zamanka na da, ka zama kana da hakuri da iyayenka. Su suka haife ka, su suka samar da kai zuwa duniyar nan, suka yi ɗawainiyanka. A lokacin da kai baka san kana duniyar ba, suna fama da kai. Yau ka zo ka san kana duniya, saboda haka don ba su baka wani abu na duniya ba, ka daina tsangwama, ka daina maganganu, ka daina zuwa wasu wurare kana magana babanka bai yi ba, mamarka ba ta yi ba, wane ne bai yi ba. Wannan rashin da'a ne, wannan rashin hakuri ne. Ka yi hakuri, in abin nan rabonka ne Allah zai baka, in ba rabonka ne bane ba za ka samu ba. Yanzu muna ji daga labaru ana bayani, wasu wai har za su kai mahaifinsu kotu, me yasa? Wai ya sayar da wani kayansa, kayansa ne fa ya sayar, amma wai ƴaƴa za su kai mahaifin kotu, me yasa zai sayar? Su ba su yadda ba, ko kuma ba yi da hankali. Kaga wannan rashin da'a ya kai. In mahaifinku ne nashi ne, arziki da yawa ƴaƴa ba su gane ba, wannan kuma rashin sanin tauhidi ne ke kawowa. Don mahaifinka yana da kuɗi, yana da wasu abubuwa, ka dogara da wannan ka ce shikenan kai ka zama mai kuɗi, wannan kuskure ne. Don za ka ga cewa arzikin ya tsaya ne saboda mahaifin yana raye, Allah shi ya baiwa. Ran da Allah zai ɗauke shi, to arziki ma sai ka ga ya tafi. In ka ga ya zauna a gun wani, to shi ma arzikinsa ne, ko da a gadon ne. Yau za a ɗauki gado a raba wa mutane. In ka ga gado nan ya zauna tare da wanda aka baiwa, to shi ma arzikinsa ne, Allah ya rubuta, ta nan zai samu arzikin. Amma in ba ni mai zaman ba ne, sai ka ga an ba shi ɗin kuma ya salwantar komin yawansa. Saboda haka ƴaƴa su yi haƙuri da iyaye, mata su yi haƙuri da mazaje, maza su yi haƙuri da mata, hakan nan haƙuri tsakanin makwabci da makwabcinsa. A yi haƙuri da juna wajen zamantakewa. Ya zamanto wasu makwabtan, wato Allah yakan jarrabe su da munanan ɗabi'u na makwabtansu. Makwabci ne wanda kullum zai sa wani sauti na waƙe-waƙe, ko kuma ya zo ya sa generatorsa a gindin katanganka na ɗaki, wanda zai dinga ƙara, zai hana ka bacci, ko kuma gashi nan dai wasu makwabtan kuma su zuba wani ƙazanta a kofar gida, wani anguwan in ka je ba za ka so ka shiga ba. Irin wannan abin nan kwata-kwata ɗin nan, mutum na najasa na menene da yake fita ya buɗe a cikin anguwa, ba lokacin damina ba ne balle a cikin ruwan sama ya zo ya wanke ya tafi. A hakan an zo kowa ya buɗe ya buɗe ya buɗe, gashi nan ana ta kallo ba wanda zai yi magana. Wannan cutarwa ne. To in ka Allah ya jarrabe ka ka zauna irin wannan anguwa tare da kana addu'a Allah ya fidda kai inda ba irin wannan ba ne, amma sai ka yi haƙuri kafin Allah ya kawo sauƙi. Sannan haƙuri wato na limami ga mamunsa. Dole liman a zaman ka na liman ka zama mai haƙuri. Allah ya ce waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Mun sa sun zama jagorori ga mutanensu. Kawan jagora na shugabanci ne, jagora na sallah ne, jagora na wani aiki ne. Yaushe ne lamma sabaru da haƙurin da aka yi, kuma suna masu yaƙini da ayoyin Allah. To idan kana da haƙuri ka zama limami, kana zuwa za a ce ka jinkiri, kana zuwa ka karanta wata sura za a ce liman ka ja sura mai tsawo. Haƙuri za ka yi. Wani kana shigowa ma zai yi tsaki, wai an ɓata masa lokaci. Kai haƙuri, inda layin canza kuɗi ne har zuwa zai iya kwana ko? In kuma likita yake jira a asibiti ne, dole zai jira awa minti 30 awa ɗaya. In kuma za ne neman kwangila ne har kwanaki zai je yana kwana a cikin mota a wani gari yana neman a bashi kwangila. Amma limami ya zo zai jagorance ku zuwa ga Allah a sallah lokacin da za ku yi. Duk tsawon sallah in dai farilla ne, ba sallar da za ku yi daga shiga har zuwa fita ya rike ku minti 15 babu ita a salloli biyar ɗin nan. Amma duk da haka sai ka ga mutane mamu wasu ma suna je da turanci ne, ba su makaranci addini ba, duk ba su san wahalan koyon larabci ko koyon ayoyin alkur'ani ba, su kawai turanci suka yi hadisan da. Saboda haka sai a ce imam ya karanta short short verses eh zaman to chapter gajejeru za a karanta saboda ba su da lokaci mutum zai kosa a cikin sallah amma ba zai kosa wato limamin fa ka zo kana jiran sa minti 5 minti 10 amma idan tafiya zaka yi a airport minti nawa kafin jirgi ya sauko kafin time na boarding kaje in an ce flight zai tashi karfe 1 11 kai kana airport kana jira har awa 2 ba haka yanzu kowaye haka ba wanda zai yi latin jirgi yace ko jirgi zai jira shi amma limami ka zo ka jira shi sai ka ce ai suna bin nan limaman nan sun cika kaza kaza da kyau baba mu kake sallah ba da kaji saboda haka lalle ne masu bin liman su yi hakuri da liman abin nan liman yi hakuri da wanda suke bin shi hakan nan mamun su ma su yi hakuri da limamin su don wasu limaman su ma su ne don an ce kai liman shikenan ka dinga yawo da hankalin mutane ka nuna gadara ka zo a lokacin da kake so kuma baka yadda wani ya wakilce ka a wajen sallan ba ba wani na'ibi kai ne zaka zo muna da irin wannan Allah ya nuna mana su Allah ya share su kuma limami ne zai lokacin sallah yayi shi ba zai zo akan lokaci ba kuma in wani ya shiga fada ne mun ga irin wannan ba zai zo akan lokaci ba in wani ya wuce fada ne kuma in ya zo yayi sallan ba zai yi sallah yadda shari'a ta ce ai sallan ba kaga abin yayi yawa amma da akwai hakuri ba shikenan ya wuce saboda haka mamu su yi hakuri da limamin su in limami mai korafi ne mai koke-koke ne ko wani limamin yana dan wato bin fadin gaskiya za a yi wani limamin ya ga cikin mamu akwai wani mai kuɗi in lokacin sallah yayi ma an ce sahu sai ya ce a dan saurara jama'a ba su haɗu sosai ba ashe alhaji bai shigo ba ne to a yi hattara irin wannan limaman su ma wato mamu sai su yi haƙuri da su a wanye lafiya sannan a yi haƙuri da mu'amalar da za a yi da mutane a rayuwa duk wanda Allah ya haɗa ka mu'amala da shi ka yi haƙuri Allah ne ya ƙaddara wannan haɗuwar sawa'un a tafiyan mota ne ko a saye da sayarwa ne a duk wata mu'amalar da za ta faru mu zama muna da haƙuri da juna mu koya wa kanmu wannan haƙurin to me yasa muka ce za mu yi magana akan haƙuri saboda yanzu ka shiga watan Ramadana wata ne na haƙuri ana so ka yi haƙuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da wani ya zage ka kar ka mayar masa da martani ko ka ce ni mutum mai azumi ne ni mai azumi ne kuma ɗaya hadisin ya ce idan mutum bai bar abin nan ƙarya da shaidar ƙarya da aiki da ƙarya ba ba ruwan Allah da barin ci da sha da yi ka kenan dole ka yi haƙuri da waɗannan abubuwa kuma ka yi haƙuri ma da ci da sha ɗin ai yanzu wani da tuni ya yi breakfast ɗin shi zai tafi kasuwa ko aiki amma yanzu ka nemi breakfast babu yanzu ka bi layi ina zan samu mai shayi da biredi ba za ka samu ba me yasa don ba mai zuwa ya ci ana azumi otel na abinci yanzu zai yin da akwai wayanda ba sa azumi su ne za su abin nan amma musulmi mai azumi ba inda zai je bari ya tunkari ko musulmi mai azumi ta ce za ta yi girki don a zo a ci ba duk an yi haƙuri to kai haƙuri daga keton alfijir zuwa faduwar rana baka ci ba baka sha ba kuma wannan bai hana ka yin ibadanka ko sauran mu'amalanka ba to me yasa ba za ka hannu ga sauran abubuwa da aka hana ka ba Allah ya datar da mu ga shirin manzo sallallahu alaihi wasallam aqtabi bi hadha alqadr insha Allah
masu sauraron shirin Ramadan mubarak ina da garin da zai tare ki sai mun garin Maiduguri da mata samu ku ko tambaya ga wannan lambobin namu su ne 08024079219 akwai 09036381779 yalla ka saka rubutu ke ji mu amfani da shi a wannan lokacin kuma da Allah zai ku kare tambaya a daga mun ai tambaya a cikin cire a fatan rediyo ko kan yaro ya gefe sai malam ya tambaya sosai assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah
assalamu rahmatullah
na sai ki bugowa
yau kan naka dai ne ko
na'am ne kan dai ne assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum na'am 08092917279. Assalamu alaikum. Bismillah, daga bayan ka.
Akan me?
Ba mu ji ba. Ba mu ji ba halin tambayar naka dai ku ba daga muryan ka. Ma'ana kana jina? Kana jina? To ka daga muryan ka ba ma jinka gaskiya har yanzu ba ma jinka.
Akan limamai? To. Na ji da cijo amma ban ji sauran ba. Ina jin ko layin ka ne ko layin mu ne dai akwai wata matsala. Idan aka ce sallah ta zo lokaci yayi, in dai ba liman ake jira ba, to liman ba zai jira mutum daya ba, amma idan liman ya zo masallaci ba mutane zai jira. Nabi sallallahu alaihi wasallam idan aka kira sallah in ya fito in ba mutane zai jira, in mutane sun hadu kuma zai yi kabbara zai shiga a fara sallah. In mutane ne umuman ba su zo da yawa ba, zai saurara su da su zo su hadu, wannan ba laifi bane. Amma a ayyana wani a ce sai ya shigo za a yi sallah, wannan kuskure ne, alhali ba liman ba.
Ina fata ka fahimta
wannan shi ne.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Bismillah malam.
Wa alaikum
lafiya kalau.
Alhamdulillah.
Na barakallahu fik.
Alaikum salam, mashallah.
Na'am.
Dan saurara. Dan saurara.
Dan saurara ba ka ji insha
Allah. Ba ka ji ansa.
Okay.
Na'am. Assalamu alaikum. Na'am. Sabu da kusurli biyu hudu tara sabu.
To kafin layi ya budu ko in ce a samu shiga.
Na'am.
Mai tambaya ne yanzu yana tambaya kan zakar fitr kai ne da katul fitr?
Na'am.
Na'am.
Assalamu alaikum. Na'am, bismillah.
Na'am. Tambaya ta shi ne. Shi ne ai salamu da ranya. Kai ya
Na ba na shi da mai mutum
ne ne ba ok na gida ci da
sha kula da makaranta.
Gida bai na a bace ba na iya. Na ba na gida mun ji. Na Bismillah dan wannan lokaci
domin cewa zakar fitr kai ne mutum bai cire ba, sai kuma wani Ramadan din ya kewo shi ma bai cire ba, ya zai yi? Amma ina ganin kamar zai yi wuya, wallahi alam, tunda tambaya ce. Amma mutum zakar fitr kai meye matsayin meye yawan abin da za a cire? Mudun nabi ne guda hudu ko taram guda.
Na'am.
amma mutum yayi ramadana ya wuce har wata shekara ta kewayo cikin wata 11 nan bai samu abin da zai cire wannan zakar fidda kai ba har wani ramadana ya shigo masa din ina ganin akwai sakaci amma yana iya faruwa ga wani mutumin da bai da lafiya bai da hanyar da zai samu ya ci sai dai abin da aka mika masa yana faruwa amma mutumin da ransa da lafiyarsa yana nema ne kuma yana da yana ji wato azumin sa tsarkakon azumin sa wajen fidda zakar fidda kai din nan ne da wuya yayi sakaci to amma duk da haka idan ya kama haka din ne ba komai ya ci ya ci gaba da azumin sa fara bai cire zakar fidda kai ba bana mai azumin kar ya ce ban cire zakar fidda kai ba bari in yi hutu a'a zaka yi azumin bana ma an babu shi maka hada duk lokacin da Allah ya hore maka ka cire ko kuma zaka iya kai magana da wasu masu cirewa tunda nan babara kake yi ba wani ka san wayanda suke cirewa kace in sun cire su baka kai maka cire kaga nan ma zai yi ka cire ka karba ka ba wanda yake zo wani lokacin ma zaka samu fiye da wannan din ma wani ya cire nan mutum 10 ya baka kai kuma kai kadai ne ko kai da iyalinka ne ko kai da yaranka ne biyu kaga za ku samu abin da za ku cire kuma abinci zai rage mu da gurko dai wato mutum ya zama yana da azama a zuciyarsa niyyar cewa in Allah ya hore masa zai ci in kana da kyakkyawan niyya akan abin da zaka yi na ibada ko mu'amala taimakon Allah na tare da kai shi yasa ake so mutum ya zama yana da niyya ingantacciya a cikin duk abin da yake yi ba wai sai na addini ba lalle ko abu na duniya ne idan muka zo muka ce za mu yi wannan abin da kyakkyawar zuciya da niyya azama mai girma sai kaga taimakon Allah cikin lamarin wannan shine ko bai cire ba ya zama na rayuwarsa Allah ba zai kama shi ba don bai daura masa ba kuma ko wanda yana cikin mutanansa da za su cire masa ko wani abu ne bari sai su cire masa domin tsarkaka azuminsa ne ba wai ba ka da azumin kwata-kwata ba aha tuhratan lis-sa'im wa tu'matan lil-masakin wannan kuma yana tambaya ta biyu na cewa wato mai sana'ar wahala mutumin da sana'arsa ne lodi kamar yadda azu muka faɗa wanda yana sana'ar da akwai wahala wasu ba su da wahala suna kallo to wanda sana'arsa akwai wahala ko saran itace ne ko noma ne ko menene to gashi in yana azumi in zai ji wahala shin zai yi aje azumi ba zai aje azumi ba wanda Allah ya ba su izinin aje azumi mutane ne guda biyu kuma kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra wanda yake ya yi rashin lafiya ko yana halin tafiya sai aje azumi ya rama a wani lokaci ko kuma mace ce tana jinin haila ko tana jinin haihuwa nan ma za ta aje sallah abin nan Allah da azumi duka sai in ta samu lafiya ta zo ta rama azuminta banda sallah to in ba wannan ba sauran dalilai ba za su yanzu misali a ce mutane sun je training na NYSC ne training na soja ne na ɗan sanda ne za ga za su yi tsalle-tsalle su hau kan dutse su hau kan ce mutum zai bar azumi don wannan a'a ba za ka bar azumi don wannan ba sai dai in kana azumin a lokacin ka zo ka jikkata ka ga ba za ka yi kai ba to za ka ajiye azumi ba za ce dole sai ka kai ba in za ka tagayyara nan za ka ajiye azumi saboda larurar da ta faɗo maka na fata an gane wannan zai za su iya ajewa har lokacin da in sun gama din su rama amma ba za a ce kawai ba zan yi azumi ba don zan yi aikin wahala don zan yi aikin gini to yaushe ne ba za ka yi aikin ba da za ka rama azumi bayan azumi ma za ka yi aikin tunda sana'a ce na'am wannan kuma yana tambaya kan shafi'i da witri ya yi tarawihi tare da imam sai ya shafi'i da witri shin in ya koma gida zai iya yin sallah za ka iya kai sallah amma so samu a ce witrin nan ya zo ƙarshe daga witrin nan kana so kai sallah in ka zo gida ka dan huta kai dan baccinka sannan ka tashi ka yi sallah ka na dare wannan daidai ne in kuma za ka jinkirta witrin zuwa ƙarshen dare ka yi shi ma yana da kyau na fata an gane yin witri ba zai haramta maka yin sallah ba sai dai kada ka ce za ka warware wannan witrin don wasu suna yin wato dabara ta warware witrin an yi witri raka daya an tafi gida to yana so ya sallar dare sai ya raka daya kuma a gida sai ya zo ne ya tahiya ya sallama sai ya sajjada ba'da salam wai wannan sajjadan da yayi din ya cire sallaman da liman yayi an yi adjusting wancan raka na masallaci da raka ta gida an zo an hada su to kwata kwata da meye duk wannan an sallaka an zo sai kenan sai su zo su wannan sallah ba ta yi haka ba sai da nace ai hakuri da zamantakewa da miji ko mata sai wata tabbayar Allah take cewa to miji gashi kun yi aure shekara da shekaru ba ci ba shayarwa ba tufatarwa ko kudin makarantar yara ana zaune haka ya gaskiya in miji ya rike mace a haka gaskiya bai kyauta ba amma ba mu sani ba ta yi a da yana da samu ne yanzu kuma babu samu da yana aiki ne yanzu baya aiki duk suna faruwa idan wanda yana yi ne tukun abu ya zo ya canza ya zama baya da shi wannan shine wanda nake cewa ai hakuri da suna idan ke kina da daman da Allah hore ƴaƴana ku ne idan kika yi sadaka kika wa ƴaƴanki shi ma sadaka kika yi masa taimakon shi kika yi alallaba a zauna lafiya yafi alkhairi akan ki ce ba za ki yadda ba shi kuma baya da halin yi karshe aje a ce za a kai rabuwa ko karshe aje za a je a kai wa mutane su shiga tsakani me ku haka ki hakuri ki nemi lada kuma ba gori don wasu matan za su dauki dawainiyan gida miji bai yayi sai su dinga cefane su yi kaza to yanzu daga yanzu za ta je anguwa ba neman izini me yasa saboda lokaci yayi.